أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke unguwar GRA cikin garin Azare jihar Bauchi. Wannan majalisi kamar yadda muka sani ɗan uwa majalisi ne ci gaban majalisin da ya gabace shi a makon da ya gabata wanda muke karatu kan azumi da kuma hukunce-hukuncensa. To wannan majalisi na biyu muna fata ya zama shine majalisi na ƙarshe. Makon da ya gabata majalisi na farko muna da mas'aloli guda 11 waɗanda suka kunshi bayani kan hukunce-hukunce na azumi. To amma ba mu samu mun ƙarƙare bayani akan waɗannan mas'aloli duka ba. Mun yi mas'aloli guda 3 ne, muka shiga mas'ala ta 4. To mas'ala ta 4 mun ce tana da fiskoki guda 5. To amma ba mu samu mun kawo duka fiskoki guda 5 ɗin ba. Lokaci ya zama ya kure mana. Wannan mas'ala ta 5 ɗin ita ce tarbar azumin watan Ramadana. Shiriwa wannan azumi da muke fuskanta na watan Ramadana. Yaya ya kamata musulmi ya shirya ma azumin watan Ramadana? Yaya ya kamata ya tarbi azumin watan Ramadana? Wannan ita ce mas'ala ta 4 wacce muka shiga muka fara bayani kanta, ba mu kai ga gaci ba, lokaci ya kure mana. To a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga bayani kan istiqbalu Ramadana, tarban watan Ramadana. A wannan yammaci na Alhamis 21 ga watan Sha'ban, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 20 ga watan Fabrairu na shekara ta 2025. Wannan mas'ala ta 4, ya za a fuskanci Ramadana, ya za a shirya wa Ramadana? Abu na farko muka ce za a shi masa shiri da addu'a. Wannan shine mafi muhimmanci. Baka da lafiya ba za ka samu damar ribatar wannan wata mai albarka. Sai addu'a ta 3, Allah madaukakin sarki ya sa kana cikin musulunci, kana cikin imani, kar kafafunka su goce. Domin kasantuwarka musulmi ba dabararka bace, ba iyawarka bace, ba wayonka bane, taufiki ne da dace na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To sai kuma addu'a ta 3, Allah ya baka iko da dama na ribatar wannan wata da muke fuskanta. Akwai addu'ar da babban limamin masallacin haramin Makka yake, Abdurrahman, Sheikh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah, yana yi ne wa aikin hajji. Allahumma ballighna hajj baitikal muharram bil amni wal iman wa bi sa'yin mashkur wa bi dhanbin maghfur. To kaga wannan addu'a za a iya yin ta wa azumi. Allahumma ballighna ramadana بالأمن والإيمان وبسعي مشكور وبذنب مغفور kagon nan diya ga mai wadannan fiskoki na addu'a guda hudu ya Allah ka kai mu ga watan Ramadan ma'ana ka sa mu kai watan Ramadan muna rayi bil amni wal iman sannan in mun kai ga watan muna rayi ka sa mun mu kai ga watan muna cikin aminci kaga lafiya tana daga cikin jerin aminci wal iman kuma ka sa mu kai ga watan muna cikin imani ma'ana muna nan cikin musulunci kaga nan fiskokin addu'a guda uku kenan sai ta hudu wa bi sa'in mashkur wa bi dhanbin maghfur sannan kuma in mun kai ga ramadanan ka ba mu dama da ikon yin ayyuka da zaka jinjina wa aikin ka gode wa aikin shine aikin da ubangiji yake so sa'annan kuma ka ba mu damar yin abubuwan da zaka gafarta mana zunubanmu shine wa bi sa'in mashkur wa bi dhanbin maghfur wannan addu'ar ƴan uwa a dade wannan lokaci da abin da ya saura ga ramadana duka bai wuce kwanaki tara ba ko kuma goma kaga muna da bukatuwa kwarai da gaske wajen yin irin wannan addu'a din to abu na biyu shiri na biyu da ya kamata musulmi ya yi ma wannan wata da muke fuskanta wato watan ramadana kenan shine mu yi kokari gabanin watan ya shiga na ramadana ya zama duk wani abu da yake tsakaninka da dan uwanka musulmi na sabani na rashin fahimta kai kokari ku warware musamman idan ya zamanto sabanin ya haifar da gaba ya haifar da nisan ta juna yi kokari ku warware ku yi wasashe afuwa wannan yana daga cikin shiri da musulmi zai yi wa wannan wata mai alfarma da muke fuskanta wannan shine zai ba wa musulmi damar ribatar wannan wata da muke fuskanta akwai hadisi wanda الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يا إنغان تهديث تكين صحيح الترغيب والترهيب وعند من ظن الله يكي باد الأباري شور يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان أدري وچه تربى شعبان بيو الله ينا بنك أغباكي لين حال التنسى يكالليسو يدوبيسو a lokacin da Sha'ban ya raba biyu daren da Sha'ban ya raba biyu idan Allah ya banka da halittunsa yayi dube zuwa gare su fa yaghfiru li jami'i khalqi Allah madaukakin sarki sai yayi gafarawa duk dokacin halittansa dukkansu zai musu gafara illa mushrikun aw mushafin banda mutane biyu mushriki Allah ba zai masa gafara ba kenan wanda ba musulmi ba ba zai samu gafarar ubangiji ba sa'annan kuma musha'in wanda yake gaba da dan uwansa shi ma nan gafarar ba zai same ta ba za su hadu wannan ya kauda kai wannan ma ya kauda kai ba ga matidi tsakanin su ba sa magana wa juna to su ma Allah madaukakin sarki ba zai musu gafara to kuma a ce ubangiji ya maka gafara wannan dalili ne da sababi da zai sa ka shiga wannan wata mai alfarma cikin nishadi domin in ubangiji bai maka gafara ba zunubinka zai maka nauyi ya sa jikinka yayi nauyi ta yadda in watan ya kama ba za ka samu damar ribatar sa yanda ya kamata ba to kaga kenan wannan yana daga cikin shiri da ya kamata mu yi ma wannan wata mai girma wannan wata mai alfarma da muke fuskantar sanan da ƴan kwanaki kididdigaggu sai shiri na uku da tanadi na uku da ya kamata mu yi ma wannan wata mai alfarma shine wajibi ne akan kowane musulmi yayi kokarin fahimtar mas'aloli na azumi domin wannan ibada ta azumi wajiba ce akan kowane musulmi wajiba ce da wani baya dauke ma wani to idan ya zamanto wani ba zai dauke ma wani ba kenan wannan na hukunta alatilas dole kowa yayi kokarin fahimtar mas'aloli na azumi domin yayi ibadar akan basira wa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dace ubangiji ya karba ibadar da aka yi wa ubangiji akan jahilci ubangiji baya karbar wannan ibada mu dauki misali guda a wannan gabar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ranar sallar layya bayan yayi sallar idi sai ya mike yayi kuduba wa mutane daga cikin abubuwan da ya bayyana musu cikin kudubarsa shine duk wanda ya halarci wannan idin nasu kuma ya yanka abun yanka irin nasu to wannan ya dace da sunna da karantarwar musulunci sai wani cikin sahabban manzon Allah ana ce masa albara yace ya rasulullah ni na yanka dabba ta kafin a zo sallah kafin a fito idi mun ci nama saboda mun yi sha'awa ta zama ita ce abu na farko da za a fara ci a gidana tunda ka kwadaitar da mu cewa ranar idi ranan ci da sha ne da ambaton Allah annabi sai ya ce masa shatuka shatu lahmin akuyanka dai kawai ku dai kun ci nama amma ba ku yi ibada ba yanzu wannan ibada da ya akan me yayi akan jahilci bai san cewar ita dabbar layya ba a yanka ta gabanin a sauko idi ba ya yanka abunsa to yanzu sai ya fahimci cewa abun da yayi aikin da yayi na dazuna yayi ne akan me akan jahilci rashin sanin cewar dabbar layya ba a yanka ta gabanin a sauko idi amma duk da haka ba a karbi wannan ibadar tasa ba ina fata mun gane yanzu duk bawan da yayi ibadar sa bisa jahilci Allah baya karban wannan ibadar saboda haka ƴan uwa wajibi ne mu yi kokarin fahimtar mas'aloli na azumi dube da wannan azumi tilas ne wajibi ne akan kowane musulmi me yasa dan mu dace ubangiji ya karbi wannan ibada ta mu ko sauraron muhabarori ko karantarwa na malamai da suka yi akan mas'aloli da suka shafi azumi fatan mu samu ubangiji ya karbi wannan azumi namu da muke fuskanta na ramadana wannan shiri na uku kenan da ya kamata musulmi ya yi ma wannan wata shiri na hudu da ya kamata musulmi ya yi ma wannan wata mai alfarma shine kaita tuba ga ubangiji bisa ga zanubai da ka aikata dukan mu ai masu zanubai ne babu ma'asumi a cikin mu ba wanda zai buji kirji ya ce shi baya aikata aikin sako duk muna sako kullukum khata'un haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana to saboda haka daga cikin shirin da ya kamata musulmi yayi wanda zai taimaka masa wajen ribatar wannan wata mai alfarma da muke fuskanta shine zanubanka da ka aikata ka nemi afuwa gurin ubangiji waɗanda kake ciki kai kokarin kamewa daga gare su me yasa saboda ka dace da ribatar wannan wata mai alfarma domin zunubi yana hana bawa aikata aikin alheri dalibin al-Hasan al-Basri yake koka masa cewar shi sautari da dama yakan yi sha'awar tashi cikin dare yayin sallar dare yakan mata na diruwansa na alwala ta yadda in ya tashi kawai alwala zai yi ya fara sallah to amma zai farka ga ruwan a gefen sa sai gagara tashi to menene kan matsalar mecece matsalar yake tambayan malamin sa al-Hasan al-Basri الحسن البصري سيتي قيدتك خطاياك ذنوبانك ني سكا مكا دبيبي سو ني سكا سا زوتيارك تاي نوي كودا كانا سو كتاشي كريب نان با زاكا ايا با ينزي اذا كانا سر ريبتر سكين داري دا تايو داري تو شي ني كبروا ان ذنوبان دا كيكي كوما كتوبا غا الله اذا كاي هكا زوتيارك ذات زمن توبا نوي gangan jikinka zai samu kuzari da nishadi ta yadda zaka ci gaba da aikata ayyukan alkhairi yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya yadda da shi Fudail bin Iyad ɗaya daga cikin magabata yake cewa idza kunta
لا تستطيع صيام النهار ولا قيام الليل فاعلم انك محبوس
ان kaga kai baka iya azumi da rana daddare kuma baka iya tsayuwar dare sai kaga asuba ma da kyarkake riska Ubayl bin Iyad yace ka sani kai an kange ka da me aka kange ka da zanubinka zanubinka shi ya kange ka ya hana ka yin abun da zai amfanar da kai a lahirarka to saboda haka ƴan uwa idan muna so mu ribaci wannan wata da muke fuskanta mu yi kokarin kamewa daga zanuban da muke ciki sannan mu tuba ga Allah mu yi ta neman gafarar sa wannan zai sa mu shiga wata din muna da nishadi muna da kuzari ayyukan da muke fatan aikatawa cikin watan mu dace da yardar Ubangiji sai kaga mun samu daman aikatawa din sakamakon wannan tuba din wannan shine shiri na hudu da ya kamata musulmi yayi na tarbar wannan wata mai alfarma da muke fuskanta shiri na biyar shine mu yi ta godewa Ubangiji bisa ga ni'ima da ya mana ta bamu wannan rayuwar wasu da yawa yanzu suna karkashin kasa wanda bara yanzu muna tare da su wasu kan ma a satin nan suka rasu wasu a watan da ya gabata ko cikin watan nan da muke ciki suka rasu mu kuma ga mu nan har yanzu Ubangiji ya bar mu muna numfashi to wannan ni'ima ce mai girma da Ubangiji ya mana wanda ya cancanci mu gode masa domin bisa tsari na Ubangiji da kuma alkawari da ya yi wa bayi idan ya yi maka ni'ima ka gode masa to zai ƙara maka wata ni'ima akan wannan ni'imar da ya maka wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Ubangijin ku yayi shela in ya muku ni'ima kuka gode to zai ƙara muku wata ni'ima kan wannan ni'imar da ya muku yanzu Ubangiji ya mana ni'ima ta rayuwa ya bamu rayuwa muna raye sannan kuma ya mana ni'ima ta lafiya sannan ya mana ni'ima ta kasantuwar mu musulmai to mu yi ta gode masa bisa wannan ni'imar da ya mana dan ya ƙara mana wata ni'ima kan wannan ni'imar da ya mana musamman watan da muke fuskanta mai girma watan Ramadana akwai hadisi wanda Ibn Mada Allah ya masa rahama ya fitar da hadisin a cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce hadisin da aka samo daga Talha ibn Ubaidillah ɗaya daga cikin al-asharatul mubasharuna bil janna mutane guda goma da aka musu bishara da aljanna Talha yake ba da labari cewa akwai wasu mutane guda biyu da suka musulunta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kabilar Baliyu waɗannan mutane guda biyu da suka musulunta ɗaya daga cikinsu ya fi ɗayan ƙwazo da himma wajen aikata aikin alkhairi to suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ɗaukan darasi gurin manzon Allah suna ayyuka har ɗayan ya yi shahada a wani yaƙi cikin yaƙuƙuwan da annabi ya fita shi kuma wanda ya yi shahadan shi ne ya fi ɗan uwansa dama ƙoƙari dama su biyun da suka musulunta ɗaya ya fi ɗaya ƙoƙari wajen ayyukan alheri to shi wanda ya fi ƙoƙarin shi ne Allah ya rubuta masa shahada aka kashe shi a filin yaƙi to ɗaya ɗan uwan nasa kuma sai ya zama yana raye shi bai mutu ba har ya ƙara shekara guda bayan shahadar ɗan uwansa to bayan shekara guda shi ma sai Allah ya ɗauki rayuwarsa yanzu dukansu biyu sun koma ga Allah amma na farko ya ci ƙoƙari wajen aikata aikin alheri kuma shahada yi shi kuma na biyun ya yi mutuwa ce haka normal mutuwa to bayan rasuwar na biyun Talha ɗan Ubaidillah Allah ya dade shi yake ba da labari cewar wata rana ya kwanta bacci sai ga waɗannan mutane guda biyu cikin mafarki sun zo sun tsaya a ƙofar aljanna suna tsaye sai wani ya leƙo daga aljanna cikin aljanna sai ya ce ma wanda ya mutu a ƙarshen wanda ya yi ƙarshen mutuwa mutum na biyu ya ce masa shigo sai ya shige aljanna abunsa bayan ɗan wani lokaci sai ya sake dawowa
sai kalli wanda yayi shahada wanda ya mutu daga farkon kuma wanda yafi kokari wajen aikata ayyukan alheri yace masa kai ma shigo shi ma sai ya shiga bayan wani lokaci sai sake dawowa ga Talha yace Talha kai yanzu tukunna lokaci bai ba tunda ai bai mutu ba sai an mutu ake shiga aljanna wannan ya nuna kenan dama Talha dan aljanna ne tunda ai yana cikin goma da annabi ya musu bishara da aljanna Talha sai farka daga bacci sai abun ya bashi mamaki me yasa abun ya bashi mamaki ya ga wannan mutum na farko dai ayyukan alherin sa sun fina wannan mutum na biyu sannan kuma bugu da kari shi shahada yi wanda kuma ya shahada mutum ne na musamman a gurin ubangiji subhanahu wataala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun bal ahya'un walakin la tashkurun kaga sun san matsayin shahidi a gurin Allah amma duk da haka shi wannan da ba shahadar yayi ba ya riga wanda yayi shahada shiga aljanna akwai ban mamaki a abu to shine ya tadi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma abun sai ya daure musu kai ya ba su mamaki sai suke ta tadin a tsakanin su tadi na ban mamaki har labarin ya koma kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yake ce musu min ayi zalika ta'jabun cikin waɗannan wannan al'amari da ya faru menene kuke mamaki me ya ba ku mamaki cikin wannan al'amari da ya faru ma waɗannan mutane guda biyu sai suka ce rasulullah shi fa wannan mutum na farko shahada yayi na biyu kuma ya fi ɗan uwansa ƙoƙari wajen aikata ayyuka na alkhairi amma tare da haka ɗan uwan nasa kuma ya riga shi shiga aljanna wannan shine abin da ya ba su mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu alaysa kad makatha hadha ba'dahu sanatan shi wanda ya mutu daga ƙarshen shin bai zauna bayan wanda yayi shahadar tsawon shekara guda ba suka ce haka ne ya zauna ya rayu bayan sa tsawon shekara guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa adraka ramadana fasama wa salla kaza wa kaza sajada sannan shin bai riski watan ramadana ba bayan dan uwansa da yayi shahada ya azumci ramadana yayi salla kaza da kaza raka'a dubu kaza da kaza da kaza suka ce haka ne ya manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard ratan da yake tsakanin waɗannan mutane guda biyu na lada yafi ratan da ke tsakanin sammai da ƙasa kenan shi wannan shekara guda din nan da ya ƙara akan dan uwansa da ya shahada ya dara shi da lada wanda ratan ladan ya kai yafi ratan da ke tsakanin sammai da ƙasa kenan yanzu in Allah ya ƙara maka kwanaki ka samu damar yin ramadana kuma kai salloli to wannan zai sa dan uwanka ko da da kai ɗaya kuke da shi a aikin lada in har ya zama ya riga ka mutuwa zai zama ka ninka shi ninkin ba ninkin yanzu ƴan uwa muƙaddara waɗannan mutane guda biyu da lokaci ɗaya suka rasu da shi wannan wanda ya shahada dole zai fi ɗan uwansa ko ba haka ba saboda ya fi shi ƙoƙari da ƙwazo wajen aikata aikin alheri to amma a ƙari da shi ɗan uwan nasa ya samu na shekara guda ya zama ya ninka shi ninkin ba ninkin ratan har ya zamanto ya ɗara ratan da ke sama tsakanin sammai da ƙasa kenan in mun fahimci wannan ƴan uwa Allah maɗaukakin sarki ba ƙaramar ni'ima ya mana ba da ya ara mana wannan rayuwa sannan kuma ya ba mu lafiya ya sanya mu cikin musulmai masu bin sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wannan yana daga cikin mafi girman shiri da ya kamata musulmi ya yi ma wannan wata na ramadana da muke fuskantarsa Allah ya dace da mu mas'ala ta biyar wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani kan mas'ala ta hudu mas'ala ta biyar cikin mas'alolin azumi da muke nazartarsu a wannan zama shine ta yaya ramadana yake shiga ta yaya ke tabbatuwa cewa yanzu ramadana ya shiga wannan wata na ramadana ya shiga shigan watan ramadana na tabbatuwa ne tare da ganin jinjirin wata idan aka ga jinjirin wata to wannan yana nuna cewar watan ramadana ya shiga dalili kuma shine hadisin ibnu umar Allah yarda da shi da babansa gaba daya yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan kun ganshi me kenan jinjirin wata fasumu to ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu haka zalika idan kuka ganshi fa'aftiru ku ajiya azumi ma'ana ku yi sallah haka wannan hadisi Bukhari da Muslim sun fidda shi cikin sahihansu hadisi ne wanda yake ingantaccen hadisi kenan asali dangane da shigar watan Ramadana shine ganin jinjirin wata to ganin wannan jinjirin wata sawa'un ka ganshi kai tsaye da idaninka ko kuma ta hanyar wata na'ura ne kusanto da abin da yake nesa ta kusanto da shi kusa duk yadda akai ka ganshi to wannan ka gani kuma za a iya amfani da wannan ganin naka wajen tabbatar da shigan watan Ramadana kenan yanzu in mutun yana da na'urar da zai hango nesa yayi amfani da ita kuma da wannan na'urar ya hango jinjirin wata na Ramadana to wannan ganin nasa za a yi amfani da shi wajen tabbatar da shigan wannan wata mai alfarma watan Ramadana wannan shine bayanin da malamai suka yi to fadin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idza ra'aytumuhu idan kun ganshi jinjirin wata kenan fasumu ku yi azumi malamai suka ce gani da mutane za su yi wa jinjirin wata na Ramadana ko kuma jinjirin wata na Shawwal saboda fara azumi ko ajiye shi ba zai fita daga fiskoki guda uku ba fiska ta farko ya zama an samu adadi dandazo mai tarin yawa sun gani kamar misali a ce mutum 50 ko mutum 100 ko mutum 200 sun ga jinjirin wata to wannan babu sabani tsakanin malamai malamai sun yi ijma'i cewar a wannan hali na farko wadda aka samu adadi mai yawa suka ga jinjirin wata to anan za a tabbatar da shigan watan Ramadana in kuma ajiya azumi ne za a tabbatar da ajiya azumin watan Ramadana saboda an samu sheda wanda yake mai karfi domin zai yi wahala mutum 50 ko 100 ko 200 su kuskure to saboda haka idan aka samu adadi mai tarin yawa irin wannan da suka ga jinjirin wata to wannan ko tantama babu za a tabbatar da shigan wata na Ramadana in kuma watan sallah ne za a tabbatar da kamawar watan sallah wannan hali na farko kenan hali na biyu ya zamanto waɗanda suka ga jinjirin watan cikin mutane mutum biyu ne kawai an yi ta kokarin neman wata a ga wata ba wanda ya gani sai mutane guda biyu mutane biyu su ne kawai Allah ya yi tawfiki suka iya ganin wannan jinjirin wata to a wannan guri abin da malamai suka ce shine idan har ya zamanto mutane biyun nan da suka ga jinjirin watan nan adilai ne wane ne adili in an ce adili shine wanda yake aikata wajibai na ubangiji ya nisanci hanin ubangiji manya-manyan zunubai kenan wato wanda yake aikata wajibai kuma baya aikata manya-manyan zunubai sannan baya dogewa kan kananun zunubai wannan shine adili kenan mashayin giya ba adili bane mazinaci ba adili bane mai saba wa iyayensa ba adili bane domin adili baya aikata manya-manyan zunubai to sai suka ce idan ya zamanto mutane guda biyun nan da suka ga wata adilai ne to a nan gurin jumhur in an ce jumhur su ne galibin malamai sun tafi akan cewar za a karbi shaidarsu a yi amfani da ita a yi hukunci cewar watan Ramadana ya kama ina fata mun fahimci bayani idan mutane guda biyu suka ga wata kuma mutane guda biyun nan suka zama adilai jumhur galibin malamai sun tafi akan cewar za a yi amfani da shaidarsu wajen tabbatar da shigan watan Ramadana sannan za a yi amfani da shaidarsu wajen tabbatar da kamawan watan sallar azumi Imamu Malik ya tafi da wannan fahimtar Imamu Ahmad ya tafi da wannan fahimtar sannan Imam Shafi'i ya tafi da wannan fahimtar waɗannan malamai guda uku mazhabobi guda uku mazhabar Malikiya mazhabar Shafi'iyya mazhabar Hanabila sun tafi da wannan fahimtar kan cewar in har aka ga jinjirin wata na Ramadana ya kama mutane guda biyu adilai to za a tabbatar da cewa Ramadana ya shiga haka zalika in an ga jinjirin wata na Shawwal za a tabbatar da cewa Ramadana ya kare za a yi sallah menene dalilin su sai suka kafa hujja da hadisin da muka karanta shi dazu na Abdullahi dan Umar Allah da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftir in kun ganshi ku yi azumi in kun ganshi ku ajiye suka ce mutum biyu za su shiga cikin wannan umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sun kafa hujja da hadisin Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab yace ya zauna da sahabban manzon Allah shi wannan tabi'i ne Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab wannan tabi'i ne cikin tabi'an musulunci yace ya zauna da sahabban manzon Allah sai suka bashi labari cewa manzon Allah ya ce sumu li ru'yatihi ku yi azumi a yayin da kuka ga jinjirin wata ma'ana danganin jinjirin wata ku yi azumi fa in ghumma alaykum idan aka rufe muku watan kuka gagara ganin sa imma ko a sababi na hazo ko kuma sababi na guguwa ko sababi na hadiri fa akmilu 30 to ku cika kwana na 30 ku yi azumi 30 ke fa in shahida shahidani idan shaidu guda biyu sun ba da shaida kan shigan watan ramadana ko fitansa fasumu wa aftu to ku yi azumi kuma ku ajiya azumi anan sai annabi ya ce fa in shahida shahidani in shaidu guda biyu sun ba da shaida wannan hadisi Imam An-Nasa'i ya fidda hadisin cikin sunan dinsa da yawa daga cikin malamai na hadisi sun inganta hadisi din to saboda haka wannan hadisi da shine malamai su Imam Malik su Imam Shafi'i su Imam Ahmad suka kafa hujja kan cewar in mutum biyu adilai sun ba da shaida kan cewar sun ga wata to za a dauki azumin Ramadana haka zalika in sun ba da shaida kan cewar sun ga watan sallah za a ajiye wata azumi na Ramadana ai sallar Idi anan gurin in mun kula yan uwa annabi bai bambance ba shin lokacin akwai hadiri ko ba hadiri sama awashe take ko ba awashe take ba annabi bai bambance ba cewa kawai yayi fa in shahida shahidani idan shaidu guda biyu sun ba da shaida kan cewa sun ga jinjirin wata sawa'un sama awashe take ba hadiri ba guguwa ko kuma akwai hadiri akwai guguwa akwai hazo kawai ku karba ku yi azumi kuma ku karba ku ajiye azumi ku yi sallah to Imam Abu Hanifa Allah ya masa rahama shi kuma da yazo sai ya bambanta yace idan ya zamanto waɗannan mutane guda biyu adilai da suka ga wata lokacin da suka ga watan akwai hadiri ko kuma akwai hazo ko kuma ana guguwa yace to za a karbi shaida su saboda lokacin da ake hazo ba kowa ne zai iya ganin jinjirin wata ba lokacin da ake guguwa ba kowa ne zai iya gani ba sai wanda yake da karfin gani kuma wanda Allah ya yi wa tawfiki haka zalika idan akwai hazo ba kowa ne zai iya gani ba ko kuma akwai hadiri yace to amma idan sama awashe take ba hadiri ba hazo ba guguwa yace ba za a amfani da ganin mutum biyu ba saboda ta yaya za a yi babu hadiri da zai hana a ga wata a ce iya biyun nan ne kawai za su iya gani yace to shi a fahimtarsa ba za a yi amfani da shaidar su ba saboda babu dalili da zai sa a kasa ganin watan banda su biyu amma in akwai hazo an san akwai dalili zai iya yiwa da yawa su gagara gani banda mutum biyu din idan akwai hadiri an san akwai dalili zai iya yiwa da yawa su gagara gani haka zalika idan akwai hadiri akwai dalili da zai sa da yawa su gagara gani amma idan babu waɗannan yace yana da wahala a ce banda mutum biyu nan ba wanda ya gani ce to saboda haka ba za a yi amfani da shaidar su ba mun gane bayanin sa to amma kuma tun daga hadisi na manzon Allah da yace fa in shahida shahidani idan shaidu guda biyu sun ba da shaida annabi yace me fasumu wa aftu ku yi azumi kuma ku aje azumi to saboda haka sai mu dauki dalili sai mu yi amfani da shi sai mu ce koda mutum biyu ne kawai suka gani za a iya amfani da ganin nasu wajen al'umma su dauki azumi ko kuma su aje azumi din saboda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ra'ayi ko fahimtan da jumhur suka tafi akai wannan shine mafi rinjaye dube da dalili da suka dogara da shi wannan hali na biyu ke hali na uku shine zama wanda ya ga watan mutum ɗaya ne kawai an yi ta kokarin neman wata ana kokari a ga wata jinjirin wata na ramadana ba iya an gani ba sai mutum ɗaya tak shine kawai ya samu damar ganin wata to wannan mutum ɗayan za a yi amfani da ganinsa wajen ɗaukan azumi ko ajewa to a nan gurin malamai sun kasu gida biyu suna da fahimta guda biyu fahimta ta farko akan ta Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad suka ce za a karbi shaidarsa idan ya zama ba wanda ya ga wata sai mutum ɗaya shi kadai ya ga watan Ramadana to za a karbi shaidarsa a fara azumi haka dalika karshen Ramadana idan mutum ɗaya ne kawai ya ga jinjirin wata na sallah to shi ma za a karbi shaidarsa a ajiye azumi a fara sallah a yi sallah to akwai fahimta na biyu kuma wanda a kanta ne Imamu Malik yake kanta mazhaba malikiya ta tafi shine ba za a karbi shaidar mutum ɗaya ba shaidar mutum ɗaya ta kasa wajen ajiye azumi ko kuma fara azumi to waɗanda suka tafi kan cewar za a iya karɓar shaidar mutum ɗaya Imamu Shafi'i da kuma Imamu Ahmad Allah ya musu rahama sun kafa hujja da hadisin Abdullahi ɗan Umar Allah jalla shi da babansa gaba ɗaya yake ba da labari cewar tara annasul hilala mutane sun yi ta ƙoƙarin ganin jinjirin wata ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu sai aka yi dace ni kadai ne na samu na gani muna fahimtar bayanin a zamanin manzon Allah sun yi ta ƙoƙarin ganin jinjirin wata dan a dauki azumi ba wanda ya dace da ganin wannan jinjirin wata sai shi kadai Abdullahi dan Umar yace wa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ba manzon Allah labari ta rasulullah na ga jinjirin wata fa amaran nasa an yasumu wa samu sai na ba annabi labari ta na ga jinjirin wata annabi sallallahu alaihi wasallama sai umurci mutane su yi azumi sai mutane kowa ya tashi da azumi a nan gurin annabi ya yi amfani da shaidar mutum ɗaya shine wa Abdullahi dan Umar wannan hadisi Abu Dauda ya fidda shi cikin sunan ɗinsa Ibn Hibban ya fidda hadisi ɗin cikin sahihinsa hadisi ne wanda yake ingantacce to tunda annabi ya wadata da ganin mutum ɗaya sai suka ce wannan dalili ne da yake nuna cewa in aka samu mutum ɗaya adili ya gani za a iya amfani da shaidarsa to akwai kuma hadisi duk da cewa bai inganta ba wanda aka samo daga Ibn Abbas Allah ya jada shi da babansa gaba ɗaya Imam Tirmidhi da Abu Dauda suka fidda hadisin cikin sunan ɗinsu cewa wani balaraben ƙauye ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah inni ra'aytul hilala ya manzon Allah ni na ga jinjirin wata sai manzon Allah ya ce masa a tashhadu an la ilaha illallah ka shaida cewa ni babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah ne wannan balaraben ƙauye ya ce kwarai kuwa ko shakka babu na shaida cewa Allah shi kadai yake abun bauta sannan annabi Muhammadu manzansa ne kai din manzansa ne na shaida da haka annabi sai ya ce ya bilal qum fa adzin fil nasi an yasumu qadan ya bilal tashi kai shela ga mutane cewar gobe su yi azumi a nan gurin annabi ya yi amfani da shaidar wannan balaraben ƙauye sai dai hadisin nan mai rauni ne bai inganta ba to wannan shine dalilin da Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad suka kafa hujja akai kan cewa za a iya yin azumi idan mutum daya ba da sheda sai dai wannan hadisin muka ce bai inganta ba amma hadisin farko ya inganta shine hadisin Abdullahi dan Umar da yace mutane sun yi ta kokarin ganin wata amma basu dace ba shi kadai Allah ya nuna ma watan ya ba annabi labari annabi ya umurci mutane suka yi azumi to Imam Malik Allah ya masa rahama shi ya tafi kan cewa ba za a karbi shaidan mutum daya ba menene dalili da Imam Malik ya dogara da shi shine hadisin da ya gabata kazu da annabi ya ce fa in shahida shahidani fasumu wa aftiru in mutum biyu sun bada shaida ku yi azumi ku aji to anan yan uwa cikin waɗannan fahimta ko ra'ayoyi guda biyu wanne ne zai zama mafi rinjaye za a iya amfani da shaidan mutum ɗaya wajen ɗaukan azumi ko ajewa ko kuma ba za a iya ba za a iya na'am to tabbas za a iya din dube da wancan hadisi na Abdullahi dan Umar da annabi ya karfi shaidarsa gashi shi kadai ne ya ga jinjirin watan amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karfi shaidan sa wannan dalili na farko kenan da zai sa fahimta ta farko ta zamanto ta fi karfi cewa za a iya amfani da shaidan mutum daya sannan dalili na biyu karantarwa na addinin musulunci ya yadda da shaidan mutum daya a ina ne ya yadda da shaidan mutum daya a lokacin da yake bada labari cewa lokacin ibada ya shiga shine mai kiran sallah wanda ya ji kiran sallah mai kiran sallah zai gamsu cewa lokacin sallah ya shiga misali yanzu idan a cikin azumi ne ka ji kiran sallah mai kiran sallah wani zai zauna ma da dabinansa a gaba yana jira ya ji Allahu Akbar sai fara cin dabino me yasa saboda ladan ne ya kira sallah tunda yanzu ka yadda da kiran sallar ladan wajen shigan lokaci na magariba faduwar rana lokacin buɗe bakin mai azumi to me zai hana ka yarda da shaidan mutum daya wajen shigan watan Ramadana mun gane bayani suka ce shari'ar musulunci ta hukunta mutum daya ne zai sanar muku cewa lokacin sallah ya shiga kuma in ya sanar duk ku yadda ku sallama sallan nan kuma ibada ce da ake yi wa Allah to in har mutum daya zai bada shaidar cewa lokacin ibada ya shiga na sallah ku karbi shaidar sa ku yi amfani da ita to me zai hana in ya bada labari kan cewar lokaci ya shiga na kama azumin Ramadana ku karbi shaidar sa wannan ya nuna kenan shaidar mutum daya za a iya amfani da ita tunda an yi amfani da ita a can wajen sanar da shigar lokacin sallah to anan ma za a iya amfani da ita wajen ba da labari kan cewa ya ga jinjirin wata saboda duka ibada ce wannan ibada ce ta sallah wannan kuma ibada ce ta azumi a nan gurin ka yadda da shaidan mutum daya kan cewa lokacin ibadar sallah yayi a lokacin da ya kiran sallah yana sanar da kai ne lokacin sallah ya shiga kuma ka yadda da shaidar sa to me zai hana ka yadda da shaidan wannan mutum daya da yace ya ga jinjirin wata suka ce saboda duka ibada ce da ake yi wa Allah subhanahu wata'ala to karkashin ganin wata ƴan uwa akwai mas'aloli waɗanda kusan guda biyar kafin mu je ga mas'ala ta shida ko mu tsallake shi mu tsallake su mu tafi na'am ko da guda biyu mu duba dangane da mas'ala ta farko karkashin mas'alolin ganin wata ganin wata wajibi ne wanda ba tilas akan kowa da kowa ba wasu za su iya ɗauke musu ita ce ake cewa fardul kifaya yanzu ba lallai ba ne kowa sai ya fita ya nemi wata idan an samu wasu ƴan tsiraru da za su iya fita su je su nemi wata to sun yarda ko sun sauke wa saura laifi amma idan mutane duka aka zauna ba wanda yake fita neman wata aka nada kafa aka zauna kowa ya laifi saboda mai fardul kifaya ce kenan dole ne a samu wani sashe na mutane da za su je su yi kokarin gano cewar watan nan ya kama yau ko bai kama ba wannan koda ma wani kura ku dauki wasu mutane kuna biyan su duk shekara ko duk wata ya zamanto aikin su shine su tantance muku shigan wata to wannan zai yadda laifin akan saura amma idan aka zauna ba a bibiya kuma ba wata al'umma da take bibiya ba wanda aka ayyana ko aka wakilta yana bibiya to al'umma za su iya yin laifi mas'ala ta biyu karkashin mas'alolin ganin wata idan mutum ɗaya ya ga watan Ramadana sai ya je ba da labari wa shugaban musulmi ko kuma alkali wani gurin shugaban musulmi ne yake sanar da musulmi cewar an ga jinjirin wata musulmi su dauki azumi kamar mu nan Najeriya wani gurin kuma alkali ne ke da hurumi alkalin alkalai shi yake da hurumi ya sanarwa al'ummar kasa cewa an ga wata ma'ana ya yadda da shaidan da aka bashi saboda haka yana sanar da al'ummar kasa cewar an ga wata a dauki azumi yanzu kamar kasar Saudiya alkalin alkalai shi yake da hurumi ya sanar cewa an ga wata kowa ya tashi da azumi mu nan a Najeriya sarkin musulmai to yanzu mutum ɗaya sai ya ga jinjirin wata sai je sanar da sarkin musulmai sai ya ki karɓar shaidarsa to yanzu da sarkin musulmai ya ki karɓar shaidarsa shin shi zai yi azumin ko ba zai yi ba yanzu dai mu dai ba za mu yi ba tunda mu yin azumin mu ya rataye da sanarwar sarkin musulmai in ya sanar an ga wata saboda ya yadda da shaidar da ya samu to al'umma za su tashi da azumi idan bai sanar ba kaga al'umma ba za su tashi da azumi ba to yanzu idan mutum ɗaya ya ga wata sai je sanar da sarkin musulmai cewa ya ga wata sarkin musulmai sai bai karbi shaidarsa ba to shi tunda ya ga watan da idansa shin shi yanzu tilas ne sai ya yi azumin ko kuma shi din ma ba zai yi azumin ba sai ya yi azumin tilas ko ba tilas ba ne sai ya yi azumin dole tunda idanunsa sun gane masa to anan malamai suna da maganganu guda biyu suna da ra'ayoyi guda biyu ko fahimta guda biyu fahimta ta farko suka ce ba zai yi azumin ba har sai in mutane sun fara ma'ana shi kadai ba zai fara azumi ba dole ne in zai azumi ya fara tare da jama'a sannan idan watan sallah ne na Shawwal ya gani shi kadansa ya gaya wa sarkin musulmi ya ki karɓar shaidarsa to ba zai ajiye azumin ba zai tafi tare da mutane ya yi azumi tare ya fara azumi tare da mutane ya yi sallah tare da mutane suka ce ba zai yi azumin ba shi kadansa sannan ba zai ajiye azumin ba shi kadansa sai dai ya yi tare da mutane sai suka kafa hujja da hadisin Tirmidhi da ya fitta shi cikin sunan dinsa wanda aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace fitrukum yawma tuftirun wa sawmukum yawma tasumun ajiya azuminku shine ranan da kowa ke ajiya azuminsa azuminku shine ranan da kowa ke tashi da azumi kenan ranan da kowa zai tashi da azumi shine ranan da za ku fara azumi gaba ɗayanku ranan da kowa ke ajiya azumi shine ranan da za ku ajiya azumi gaba ɗayanku to kenan fadin annabi fitrukum yawma tuftirun ya sanya ƙarshen Ramadana ya zamanto ya ƙare tare da al'umma gaba ɗaya da kuma ya ce sawmukum yawma tasumun dalili ne da ke nuna cewar azumi ne ana fara shi ne tare da al'umma gaba ɗaya kenan mutum ɗaya ba zai fara azumi shi kaɗansa ba wannan shi ne dalilin da annabi ya ce sawmukum yawma tasumun azuminku na farawa ne ranan da dukanku kuke fara azumi kenan mutum ɗaya ba zai fara ba sai ranar da al'umma gaba ɗaya za su fara yanzu kenan ko da ya gani tunda sarkin musulmi bai karɓi shaidarsa ba ya mayar da ita bai sanar da al'umma su fara ba to shi ba zai fara ba saboda ranar da ake fara azumi shine ranar da al'umma suke farawa gaba ɗaya haka annabi ya faɗi cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan ɗinsa to sai ƙauli na biyu suka ce in har ya ga jinjirin watan da idansa ya gaya wa sarkin musulmi ya ce karɓi shaidarsa to shi ya zama wajibinsa ya yi azumin shi kadansa sannan idan ya ga jinjirin wata na sallah ya ga sarkin musulmi bai karbi shaidar sa ba ya zama wajibi ya azumi ya ajiye azumi saboda haramun ne yin azumi ran sallah shi kuma wannan zai zama a matsayin ranan sallar sa ne koda ko ba zai je yin idi ba suka ce dole ne ya ajiye wannan azumi din sai suka kafa hujja da dalilai guda biyu dalili na farko fadin Allah madaukakin sarki fa man shahida minkum ash-shahra falyasum wanda ya halarci wa ramadana kuma yaga jinjirin watan ramadana to ya azumta to shi ya gani kuma ya halarta kace saboda haka kawai yayi azumin sa koda ko ba a karbi shaidar sa ba to haka zalika idan aka kare ramadana yaga jinjirin wata shi kadai sai ya ajiye azumi me yasa saboda annabi ya hana ayi azumi ranan sallar idi to anan wanne ne mafi rinjaye ra'ayi na biyu shine mafi rinjaye ko ga aya ga hadisi to mas'ala ta ƙarshe an guwa da zamu karkare akan ta wanda ba zai iya ganin wata ba kuma ba wanda zai bashi labari an ga wata misali makahon da yake rayuwa kasar kafirai cikin su yake shine musulmi su kuma duk kafirai wani dalili yasa ya je zauna duk da cewa ba a yarje musulmi ya je zauna kasar kafirai ba to shi makaho ne yana rayuwa a kasar kafirai kaga ai makaho ba yadda za a iya ga wata kuma ba wanda zai bashi labari an ga wata ko kuma mutum ne da aka kama shi kafirai suka kama shi suka sa shi a prison din su shi kadai ne musulmi kuma sai zamanto inda aka kange shi ba hali ya fito ya ga sararin samaniya to wannan ya zai yi azumi ya zai yi aje ko kuma fursunan yaki ne kafirai sun kama shi sun tsare shi sun yi garkuwa da shi irin waɗannan mutane ya za su yi su yi azumi ya za su yi su aje malamai suka ce sai ya kiyasta ya kaddara ya ce yanzu ina ga dai Sha'ban ya kare gobe za a shiga Ramadan sai ya fara azumin sa idan ya azumi 29 sai ce to ina ga Ramadan ya kare gobe sallah idan har ya samu wannan kangi da yake ciki ya yaye masa sai ya duba ya ga ya dace da dade in ya dace da dade alhamdulillah in kuma bai dace da dade ba sai ya duba ya gani san da ya fara azumi watan bai shiga ba to in bai shiga ba azumin sa bai yi ba idan kuma san da ya fara azumi watan ma ya shiga har yayi nisa to nan ba matsala zai zama azumin da yayi ta yi bayan sallah kamar biyaye an gane bayani na bari mu buga misali sai mu karkare akan sa lokaci ya kure mana sauran mu minti daya mutum ne ya kirdado cewa yanzu an shiga ramadana ashe ba a shiga ba sai azumin sa duka a sha'ban daga baya sai ban ci cewa azumin da nayi fa a sha'ban ne to na azumin nasa bai yi ba saboda ayin ramadanan bai shiga ba mutum sai yayi kirdado cewa ramadana ya shiga sai yayi azumin sa a shawwal to na azumin sa yayi sai zama kamar ya biya to saboda haka yan uwa zamu dasa aya a wannan gabar saboda kurewar lokaci abubuwan da muka faɗa na dai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana ayi hakuri ba mu samu daman karkarewa ba insha Allah in Allah nuna mana ramadana za mu ci gaba da yin tafsiri daga karfe 4:40 zuwa karfe 5:30 abubuwan da muka faɗa na dai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته